نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بقي جوات رمضان هجرة من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم دك مكة جوا مدينة بقدر تاريخ أود 30 دبير. Za mu tashi a cikin suratul hashari aya ta 8. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الله سبحانه وتعالى bayan ya faɗi bayani dangane ga yadda za a sarrafa a kashe dukiyar da aka samu ta hanyar fai'u, yace abinda Allah ta'ala ya bayar na ganimar fai'u ko na dukiyar fai'u a bisa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga wasu ma'abota wata alƙarya da aka fatattake su kamar Banu Nadir waɗanda ba yaƙi aka yi ba tsorata suka fita, to wannan dukiya ta tabbata ta Allah ce, kuma ta tabbata ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam, shi zai sarrafa ta yadda ya ga ta dace. Za a bayar da ita ga ma'abota kusanci da marayu da talakawa ga matafiya waɗanda guzurinsu yanke. An yi haka ne domin kada dukiya ta yi ta juyawa tsakanin mawadata kawai daga cikinku. Abinda manzon Allah ya kawo muku, ku riƙe shi kankan domin shine tsiran ku duniya da lahira. Abinda manzon Allah ya hana ku yayi gargadi, to ku hanu, a cikin hanuwanku akwai alkhairin ku na duniya da lahira. Ku ji tsoron Allah, hakika Allah ta'ala mai tsananin ukuba ne. To wannan dukiya bayan an ce lillahi walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil, sai Allah ya ce lil fuqara'i. Sannan za a bawar da wannan dukiya ga waɗanda suke talakawa, al muhajirina, waɗanda suka yi ƙaura. Ya nuna talaucinsu ba na rashi bane, talaucinsu na ƙaura ne. Sun yi ƙaura daga garuruwansu, sun yi balaguro, sun taso saboda san Allah da san manzon Allah da fifita lahira akan duniya. Suka bar garin Makka, suka bar mahaifarsu, suka bar gidajensu, suka bar kantunansu da rumfunansu na kasuwa da suto-suto ɗinsu da dukiyar da ke ciki, suka bar wannan saboda Allah, suka gudo da addininsu. To shine Allah ta'ala ya ce to a fara saka musu tun anan duniya, in an tashi rabon wannan dukiya su ma a yankan musu wani kaso a basu. Shi yasa al-fuqaril fuqara'il muhajirin, wato dukkaninsu Allah ya siffanta. Saboda haka wannan sifa ne da mausuf al-fuqara al-muhajirin, ma'ana wannan dukiya ta tabbata a bayar da ita ga dukkan waɗanda suka yi hijira. Da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi raba wannan dukiya, sai ya bayar da ita duka gaba daya ga su waɗannan da suka yi hijira din. Bai ba wa ko mutum daya daga cikin mutanen Madina ba, in ba mutum uku ba. Akwai Abu Dujana al-Ansari, akwai Sahal bin Hunayf, akwai kuma Harith bin Samma. Waɗannan su kadai ne wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba su daga cikin wannan dukiya ta fai'u, wanda Allah ya bashi iko ya sarrafa ta inda ya dace. To sai Allah ta'ala iya bu waɗannan sahabbai waɗanda suka yi hijira, yace allazina ukhriju, wanda aka fidda su, ba su suka fita da kansu ba, fidda su aka yi min diyarihim, daga cikin gidajensu, wa amwalihim, aka fidda su daga dukiyarsu, sun haƙura sun bar wannan saboda yabtaguna fadlan min Allah, suna neman falala, suna neman daraja da kima da mutunci da martaba da ɗaukaka min Allah, daga wajen Allah, wa ridwanan, kuma suna neman yarda daga wajen Allah. Abubuwan nan guda biyu waɗanda sahabbai suka yi hijira don su, sun samu ko ba su samu ba? Allah ya tabbata mana sun samu. Yana faɗa a cikin wata aya, yana cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an. Allah ya yarda da su, sun yarda da Allah. Wani guri yace Muhammadun Rasulullah wal-ladhina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athar as-sujud. Allah ya yarda su da wannan, cewa ya ba su yardarsa, ya ba su martaba, ya ba su girma, ya ba su ɗaukaka. Wa yansuruna Allah, kuma suna taimakon Allah, ma'ana suna taimakon addinin Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum. Wa rasuluhu, suna taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen isar da sakon da Allah ta'ala ya dora masa. Ulaika, irin waɗannan mutane masu daraja, masu girma, masu kima, masu mutunci, masu daraja, humus sadiquna, su aka buga wa tambarin gaskiya. Shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, kuma masu imani ku ji tsoron Allah, ku kasance tare da masu gaskiya. To su waye masu gaskiya? Allah ya ce ulaika humus sadiquna, waɗannan su ne masu gaskiya a cikin aqidarsu, masu gaskiya a cikin ibadarsu, masu gaskiya a cikin mu'amalarsu, masu gaskiya a cikin halayensu, masu gaskiya a cikin hijirarsu, masu gaskiya bisa zamansu da Annabi sallallahu alaihi wasallama, masu gaskiya a wajen yakinsu da barin dukiyarsu da ƴaƴansu da bayar da lokacinsu da rayukansu, duk sun wa Allah gaskiya, kuma Allah ya shaidar masu gaskiya ne. To kai in ka ce kai ne gaskiya ne, yana da bambanci kuma da Allah ya ce kai mai gaskiya ne. Da sahabbai ne suka kira kansu masu gaskiya, sai mu ce kun zuga kanku, kun yabi kanku, amma Allah ne da kansa yace ulaika humus sadiquna, waɗannan su ne masu gaskiya. Waɗannan siffofi da aka siffanta su da su, yin hijira da fitar su da aka yi daga gidajensu da dukiyoyinsu, da kuma kasancewar suna neman falala daga wajen Allah da yardan Allah, suna taimakon Allah da manzonsa, da waɗannan siffofi guda huɗu ko biyar, sai Allah ya ce to waɗannan su ne masu gaskiya. Da haka duk mai son ya zama ya bi tafarkin gaskiya, ya bi aqidar gaskiya, ya bi tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da Imam Ahmad yake cewa usulus sunna huwa ittiba'us salafus salih. Abinda ake kira usulus sunna, wato in kana so a gane kai ahlus sunna ne, ba rigima za kai ko fada ko tashin hankali ko daru ko fitina ba. Muga kayi kama da halaye irin na sayyidina Abubakar, kayi kama da halaye irin na sayyidina Umar, kayi kama da halaye irin na sayyidina Usman, kayi kama da halaye irin na sayyidina Ali, kayi koyi da sahabban manzon Allah. Sahabban manzon Allah ba masu rigima ko daru ko fitina ko tashin hankali ko musu ko fada bane, a'a, masu gaskiya ne, masu amana ne, masu mutunci ne, masu tausayi ne, masu haɗin kai ne, masu ƙwazo ne, masu jarumta ne, masu duk wata sifa da kashi na ta kirki. In ka dauki annabawa, babu wani mutum a doran ƙasa da ya siffatu da siffa kirki irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama. Idaka mai son a yi masa wannan, to a kalli halayensa, a kalli aqidarsa, a kalli ibadarsa, a kalli mu'amalarsa, a ga ta yi kama da irin ta annabi da sahabbansa. Wata za ta shiga addinin musulunci, kina so za ki shiga addinin musulunci, kina so za ki shiga addinin musulunci, da amincewar ki da yardar ki ko wani ya takura ki da dole, da yardar ki da amincewar ki, to zan gaya miki abinda in mutum ya faɗa ya shiga addinin musulunci kai tsaye, in na faɗa sai ki faɗa, ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Abinda kika ce cikin larabci zan fassara miki shi zuwa Hausa. Idan kika amince to shikenan kin zama musulma. Kin ce daga yau na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah, ba shi da ɗa, ba shi da mata, ba shi da abokin tarayya. Kin yarda da haka? Kika ce daga yau kin shaida Annabi Muhammadu manzon Allah ne, wanda Allah ya aiko shi da Alkur'ani da musulunci. Kin yarda da haka? To yardarki da gamsuwarki da amintarki da kanki ya maida ke musulma. Yaya sunanki yake? Sunanki wani suna ake kiranki da shi? Dama can sunanki Rahama. To ai sai a ci gaba da kiranki Rahama, dan suna ne mai kyau ko? Ai ba sai an canza Rahama ba, ko ai Rahama yake nema? Sai da aka ci gaba da amsa sunanki na Rahmatu. Rahmatu shi ne Bahaushe yake cewa Rahmatu, Rahama kenan. Allah ya miki Rahama, ya ji kanki, ya ji kanmu baki daya. Daga wani yanki kika fito? Wani yanki? Okay, yankin Adamawa kika fito? To kuma kika faɗo addinin musulunci? Akwai ƴan uwanki musulmai? Ba za a matsa miki badankin musulunta? Babu ko? To alhamdulillahi rabbil alamin. Akwai ƴan kwamitinmu suna nan, akwai ɓangaren mata, akwai ɓangaren maza. Ɓangaren matan yanzu za mu haɗa ki da su, za su koya miki addinin musulunci. Saboda haka ki yi haƙuri ki koyi addini, domin mutum ya musulunta yana buƙatar abubuwa guda uku. Na farko shine fahimtar musulunci, da yin ilimi a cikinsa, da koyon sana'a wacce zai riƙe kansa da ita, da kuma gurin da zai zauna har zuwa lokacin da zai koyi waɗannan abubuwan guda biyu. Muna fata ƴan kwamitinmu duk sun shirya waɗannan abubuwan, muna miki fatan alheri. Allah ya tabbatar da ke addinin musulunci. Shine Allah ta'ala bayan ya yabi waɗannan nagartattun mutane waɗanda suka yi hijira, suka baro garuruwansu da ƙasashensu da yankunansu da iyalansu da matansu da kantunansu da rumfunansu da shagunansu da raƙumansu da shanunsu da awakinsu da komai, dangane girman Allah suka zo kuma wa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wal ladina sabaw wa udara sai Allah iya bu wadanda suka zauni gidan Madina mazauna garin Madina ɗan asalin Madina sune al ansar wanda akwai Ausu da Khazraj daga cikin manyan kabilun da suke zaune a yankin Madina duk da ba su suka fara zama a Madina ba asalin su su mutanen kasar Yaman ne suna cikin dangin kabilar Saba lokacin da wannan dambin nasu ya kare ruwa ya cinye kasar shine suka yi hijira tun kafin shekara 180 kafin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo wannan yanki suka zauna amma Yahudawa sun riga su zuwa domin Yahudu sun shekara sama da 300 a Madina kamar da yazo a cikin asiratin da mawuya as-sahiha ta Dr. Akram Diyaul Umari cewa sun yi shekaru tili saboda sun gani a cikin littattafan su cewa wannan yanki nan manzon Allah zai zo saboda haka sai suka yi tanaji suka je gurin suka zauna su riga shi zuwa shi yasa Allah ya ce falan ma ja'ahu ma arafu kafaru bihi abinda dama sun sani an ce zai zo an ce za a haife shi a wani yanki mai dabirai mai kaza sai suka riga shi zuwa gurin su zauna to saboda haka shi yasa sai riga sun san da zuwan annabi in kuka duba kissar Salman al-Farisi a cikin wato siyar alamun nubala ya kawo cewa ya gamu da manyan malaman nasara waɗanda suka yi ta gaya masa cewa ya zo wannan yanki ya jira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a wannan yanki zai bayyana saboda haka shi yasa aka yaba ansar da cewa tabawwa uddara kuma Allah ya ce wal imani suka fifita imani akan kafirci suka fifita sunna akan bid'a suka fifita gaskiya akan ƙarya suka fifita gaskiya akan ƙarya suka fifita imani akan munafinci musulunci akan kafirci shi yasa Allah ya ce tabawwa uddara wal imana ma'ana suka zauna a cikin imani sun fifita shi kenan sun zabi imani da Allah ta'ala shi yasa manzo Allah ya ce hubbul ansar min al-iman bughdul ansar min an-nifaq da an gamka kana kaunar sahabban nan yan Madina to alama ce ta kana da imani dan mai imani sai so mai imani munafiki ya so munafiki kafiri ya so kafiri mu'mini ya so mu'mini don kana son mu'minai waɗannan ansar to alama ce ta kai ma mai imani ne in ku kana kin su ko kana jin haushin su to ka zama cewa kai ma wato ba mu'mini bane to shine Allah ta'ala iya da su kuma waɗannan da nasu aikin waɗancan masu ƙaura waɗannan masu karɓar su kun san aiki biyu yana da wahala ko ka bar abinka saboda Allah naka ne ka bar shi saboda Allah ko kuma ka bayar saboda Allah in kuka kula su muhajirin sun bar komai saboda Allah su kuma ansar sun ba da komai saboda Allah to waye fi gwaninta tsakanin wanda ya bar komai don Allah da wanda ya dau komai ya bayar saboda Allah wancan bari yayi wannan kuma bayar waye da haka sun cancanci a yaba musu gaba daya ko sun cancanci yabo gaba daya to Allah ta'ala ya ce min qablihim su kafin zuwan sahabbai sune dama yan Madina yuhibbuna suna kaunar man hajara wanda ya kaura ilaihim zuwa gare su duk wanda ya kaura ya zo gurin su suna kaunar sa suna son a zo wato ba masu kin baki bane ba masu korar baki bane masu lalaye ne da bako dama bako iri biyu ne bakon da yazo da alkhairi to a karbe shi hannu biyu bakon da yake dauke da sharri kuma a fatakkace shi yawa dan bakunta kaka zo mutane da sharri to da yake waɗannan bakin alkhairi ne sahabban annabi suna dauke da aqida da tauhidi suna dauke da sunna suna dauke da imani suna dauke da san manzon Allah saboda haka sun cancanci duk da suka zo a sauke su da haka Allah ya ce suna son wanda ya kaura ya zo gurin su kuma wala yajiduna fi sudurihim hajata ba sa samun wata bukata a cikin zukatan su a cikin kirazan su mimma utu daga abinda aka dauka aka ba wa yan uwan su muhajirin wato shi ansari baya jin haushi dan an zo raban dukiya an tsallake shi an ba wannan kai ne aka zo ku hudu za a raba dukiya aka ce kai banda kai bari a ba wannan kai ma banda kai bari a ba wannan to sahabin ba zai koma zuciyarsa yana jin cewa dan me za a yi rabo ba a bashi ba kamar yadda ya faru a wajen raba wannan ganima ta fai'u annabi ya ba wa muhajirin gaba daya su ba a ba su komai ba sai mutum uku amma ba su ji damuwa ko kunci ko baci rai a zuciyarsu game da irin wannan kaso ko wannan rabo da Allah ya yi ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. To kun ga sun samu yabo alqur'ani. Allah ya ce wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, daga abinda aka ba su. Wa yusiruna, kuma suna fifita ɗan uwansu muhajirin ala anfusihim, a bisa kawunansu. Walau kana bihim khasasa, koda suna da bukata, suna da bukatar abun, amma sai su haƙura su bawa ɗan uwansu. Wannan shine maratib guda uku na ɗan uwantaka a musulunci, wanda matakin farko ma mu muke so mu kai. Matakin farko shine salamatus sadari, mataki na biyu shine almusawat, mataki na uku shine al-isaru. Matakin farko na ƴan uwantaka tsakaninka da ɗan uwanka musulmi shine ka karkade zuciyarka, kada kai masa sharri, kada kai masa ƙeta, kada kai masa mugunta, kada kai masa hasada, kada kai masa ƙyashi, kada kai masa mugun ƙulli, kada ka dinga jin haushinsa. Ka wanke zuciyarka tas tas as, ba komai a ciki sai alkhairi. To wannan matakin shine fa matakin farko, ba fa komai kai mutum ba, wato kai kin sharri ne ga kowa, to shi ma alkhairi ne. Don da za a ce mu musulmin wannan zamani a tsakanin mu musulmi mu daidai wa juna sharri, mu daidai wa juna kage, mu daidai wa suna wato juna hasada da keta da mugunta, mu daidai wa juna kyashi, duk abin da dan uwanka ya samu kai farin ciki kamar kai ne ka samu, duk wani ci gaba da dan uwanka musulmi ya samu kai murna kamar kai ne ka ci gaba, duk wata daukaka da dan uwanka ya samu ka taya shi lale kamar kai aka ba wa wannan matsayi. Da za mu kai wannan matsayin, to ai da shikenan musulunci ma yayi karfi a tsakanin mu. Amma yanzu duk wata keta kanmu mukewa, duk wata mugunta kanmu mukewa, duk wani sharri kanmu mukewa, duk wata hasada kanmu mukewa, duk wani kyashi kanmu mukewa. Kai ma mun muce waɗannan har mun kai mutum ya dau makami ya kashe dan uwansa musulmi, mun kai mutum ya fito da muguwar ashariya ya mata dan uwansa musulmi, mun kai mutum ya ci dukiyar dan uwansa musulmi ta hanyar kwace ko sane ko sata ko fashi ko albus ko ƙara zero a bayan zero, ɗauke dukiyar da za ta amfani jama'a asibiti ko a makaranta ko a titi ko a kaza. Wannan babban musifa ce. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballagtu allahumma ashhad. Wanzu Allah ya ce da dukiyarku da rayukanku da mutuncinku haramun ne wani ya taba dukiyar wani ko mutuncin wani ko ran wani. Na isar sabai suka ce ka isa, yace to Allah ka zama shaida, duk mutumin da ya zubar da jinin wani ko ya ci dukiyar wani bil batil, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kada ku ci dukiyarku bil batil, wala taqtulu anfusakum, kada ku kashe kanku ta hanyar kai ka kashe kanka ko ka kashe dan uwanka musulmi. Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da, masal al-mu'minina fi tawadduhum wa tarahumihim wa ta'atufihim masal al-jasad al-wahid idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iru al-jasad bil-humma was-sahar. Misalin mu'minai kamar gangan jiki na guda daya, in wani bangare yana ciwo ko yana radadi ko yana zogi ko yana jin zafi, sauran jiki duka sai ya dauki zafi da radadi da zogi. Haka ya kamata mu zama. Al-mu'minu mir'atu akhihi, mu'mini madubi ne da dan uwansa mu'mini. Akwai sahabin da a cikin sahabban manzon Allah shi ya kai wannan matsayi, kuma har ya samu certificate din aljanna saboda ya kai wannan matsayi. Wata ran ana zaune a masallaci, sai ga wani sahabi ya taho da takalmansa a makale yayi alwala har gemun sa ya jike yana digar da ruwa. Sai manzon Allah ya ce ga dan aljanna zai shigo nan. Ya shigo, kowa ya tsira masa ido, ya samu certificate din aljanna daga bakin da baya ƙarya. Sai aka sahabbai suka yi ta kallon wannan dan aljanna. Gobe ma sai gashi ya dawo ana karatu, manzo Allah ya ce ga dan aljanna zai shigo, sai gashi ya kuma shigowa. Jibi ma dan aljanna zai shigo, sai ya ƙara shigowa. Sai wani sahabi ya ce kai yaya muna zaune, wani mutum zai samu aljanna har sau uku, in sallah ce tare muke, in jihadi ne tare muke, in wata ibada ce yake a ɓoye wacce bamu sani ba, to anan ya wuce mu wataƙila. Sai ya dabara ya je gidansa ya ce masa, wani abu ya haɗa ni da iyalina, na zo gidanka domin in ɗan kwana biyu. Saboda ya zauna a gidan, yana ta zura ido, yana ta leƙe-leƙe, ya ga mutumin nan me yake yi ne. Kun san waye wannan sahabin? Shi ne Abdullahi bin Abu bin al-As, wanda shi an masa shaida a cikin sahabbai ba mai nacin ibada kamarsa. Shi ne wanda annabi yake rage masa yawan ibada, shi ba ƙara masa ake ba, ta yi yawa ake rage masa. Shi ne wanda babansa ya masa amarya, tunda amaryar ta tare bai shiga ɗakinta ba. Ita amaryar ta gaji ta biyo shi ɗakinsa, sai ta tarar ya ce Allahu Akbar. Amarya ta ci kwalliya ta ci ado, amarya ta ci kwalliya ta ci ado, ta yi kunshi, ta shafa turare, tana ta ƙarfi, an go kuma yana ta sanni Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Sai kwana yana sallah da asuba, kuma sai da azumi, ta ga ba ta da rana ba ta da dare, sai ta zamanta haka ta wura abin da tana kallon me zai faru. Shi kuma babansa Amr bin al-As sai ya zo gidan ya ga me ke faruwa, tunda daman ka aurar da ɗanka ko ka aurar da ɗanka ya kamata kwana biyu ka dan leka su ka ga halin da ake ciki. Sai ya tarar da amarya ranta a ɓace, ita me ya faru? Tace an lam yabtish lana kanafan, ai tunda na shigo gidan nan angon nan ni bai ce min kalaba, bai saurare mu ba tunda na shigo. To me yake yi? Tace in nazo daga dare na sallah, in nazo da rana na azumi. Shi ne ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce maza a nemo shi. Shi ne aka nemo shi, annabi ya ce ya haka? Ya ce ya kake sallah? Ya faɗa annabi ya ta yawa, ya ce a'a, kai irin ta annabi Dauda, kai sallah kai bacci, kai sallah kai bacci, kai sallah kai bacci. Azumi fa ya ce kullu, yake ce a'a, ka dinga yin kwana biyu ka sharuwa, kwana ɗaya kai azumi. Ya ce a'a, shi yana jin fiye da haka. Annabi ce to kai azumi yau ka sha gobe, kai azumi yau ka sha gobe, ka kai rabi kenan. Sai ce a'a, yana neman ƙari fiye da haka. Ice a'a, tun daga uku aka fara kai azumin kwana uku. Ya ce a'a, kwana kaza. To Qur'ani fa kake karantawa? Ice ka dinga karanta shi a wata. Ice a'a, ya masa kaɗan. Aka dawo sati biyu, aka dawo sati ɗaya, haka zo kwana uku. Kwana uku ma yana jin gaskiya, in dai an ce sai kwana uku ne sauke Qur'ani, kamar an rage shi. Kuma ya ci gaba a haka, annabi ya kyale shi ya ci gaba a haka, sai da ya tsufa da kanta yake cewa ina ma na karɓi sauƙin da annabi ya yi. Yanzu abin da da ƙarfi da samartaka ana iyawa, yanzu gashi ya tsufa, ko baya so ya rage akan abin da ya saba, kada ya zama sai da ya tsufa zama ya koma baya. Annabi ya ce masa ibadar da Allah ya fi so wacce za ka dawwama akai komai ƙanƙantanta. To shi ne fa ya bi wayar ga wani mai yake zai shiga aljanna. Da ya sai tare da wannan sahabin ba ma ya tallashi da yawa, azumin ma baya yi da yawa, kabir hasanu ma in yi raka'a biyu sai ya kwanciya sa. To sai ya rena ibadar da wannan sahabin dan aljanna yake. Bayan kwana ɗaya ko biyu ne ya tambaye shi, shi abinda ya kawo ni gidanka fa asali ɓoye maka ne, don na ji annabi ya ce kai ɗan aljanna ne, kai ɗan aljanna ne, kai ɗan aljanna ne. Shi ne na yi fata ni ma in zama irinka. To kuma na zo sai na ga abinda ake ɗan taɓawa ɗin nawa ma ya fi yawa. To me sirrin samun wannan abin naka? Sai da Allah ne ya ce dai ni haka nake. Sai dai wani abu da nake da shi, shi ne ni ban taɓa jin haushin kowa ba. Ni da ka gani nan, in dai kai musulmi ne to ba na jin haushinka. Ba kai min komai wanda zan kwana da kai ba. Zuciya ta fistik ba ruwana, wani hassada ke ta mugunta sharri, waye duk ban san su ba. Ba ma wai in ci kuɗinka ko in dake ka ko in ci mutuncinka ko in maka ƙage ko in maka sharri ba. A'a, ban ma damu da kai ba, kana harka ka ina ta. A wata ruwayan an ce ta ma yayi, idan na rasa abin da zan yi sadaka da shi, sai in ce ya Allah, duk wanda ya zage ni ko ya ci mutunci na ko ya ɗauki alhaki na, Allah na ban masa wannan abin sadaka, ka yafe masa, ni na yafe. Saboda yana kwana baya jin haushin kowa, baya kowa hasada, dan ya ganka kai sama ko kai ƙasa ba ruwansa, dan ba shi ya saman da kai ba shi ya ƙasan da kai ba, wannan harkar sa kana taka. To kun ji fa matakin farko kenan. mataki na biyu al-musawat la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa fi riwayatin min al-khayr. To mataki na biyu shine ka soma dan uwanka kwatan kwatin abinda kake soma kanka na al-khayr. A wannan din ba an samu misali, misalin shine wannan hadisi na kabilar Abu Musa al-Ash'ari, wanda idan suka fahimci fari ko larurar rayuwa ta samu wasu daga cikinsu sun rasa abin hannu, sai su fito da duk ko a zaman gida ne ko a lokacin tafiya, sai su haɗa dukiyarsu guri guda, kayan abincinsu guri guda, sai a raba bisawiya daidai. Wasu sun ce bisawiya yana nufin wanda ya fi bukata a bashi da yawa, wanda bai da bukata a bashi kaɗan. Kamar yanzu mu ce duk wanda yake wajen tafsirin na azauna na cikin masallaci da na waje, mu haɗa dukiyarmu gaba ɗaya, ɗan hizba da ɗan agaji su zagaya, kowa ya lalubo ajiyarsa gaba ɗaya, ta cike ajiyarsa kab ya zuba. Idan aka tara kuɗin gaba ɗaya, sai kuma abu layi a kirga, bayan an kirga mu kuma a kirga mu a kirga kuɗin, sai kuma abu layi a raba mana. Kai da za a la'akari da cewa 100,000 ne naka ba, wancan ba za a la'akari da naka 2,000 ba ne, wancan ba za a la'akari da cewa naira 10 ba ne, ba za a la'akari da cewa wancan naira 20 ba ne, a'a yanzu sun zama namu gaba ɗaya. Da mai yawan da kaɗan ɗin sun zama namu gaba ɗaya, tunda sun zama namu gaba ɗaya, to za a raba mana bisawiya ce. Mene ne bisawiya? Bisawiya zai iya ɗaukan a ce to abu 2,000 kowa 2,000. Ko kowa 3,000 gwargwadon yawan kuɗin da yawan mu, ko kowa 5,000 yadda kowa zai samu. Kagan naka sun shiga nawa, nawa sun shiga naka, naka da suka fi yawa a kan nawa yanzu sun haɗe sun zama bai ɗaya. Wasu suka ce bisawiya abinda ake nufi, a tambaya kai kana da mata, in ka ce a sai a baka 1,000, kai fa ina da mata 2,000, kai fa mata na biyu sai a baka 3,000, kai fa mata na huɗu sai a baka 5,000, kai fa ni warin takalmi ne sai a baka ɗaya. To sai da haka shi ne ma'anar bisawiya, a duba wanda ya fi bukata a bashi, shi ne ma'anar bisawiya. To kun ga wannan ya za a yi, ai wannan yanzu da za a yi irin wannan a Kano ko a Gombe ko a Bauchi ko a jihohinmu na musulmi, a ce kowa a tara akawun ɗinsa. Mutane nawa ne a Gombe? Asalin population na mutanen Gombe sun kai nawa? Miliyan 2. To an ce miliyan 2, misali yanzu a samu mutum ɗaya a mutanen Gombe yana da miliyan 2, za a samu a cikin mutanen Gombe wanda yake da miliyan 100, watakila wani ma yana da miliyan 2,000, wani ma watakila yana da miliyan 10,000 kuma ɗan jihar Gombe ne, wani ma yana da biliyan kaza. To a ce shikenan, yanzu mu gaba ɗaya a je kowace unguwa a kirga mutane duk a register su duka mutanen garin, sai a je duk kuɗin nan na akawun gaba ɗaya a fito da su duka a rubuce su a kirge a bi unguwa unguwa gida gida, mai miliyan 100 da mai kwabo 100 da mai sile 100 da mai naira 100, yanzu dukiyar ta zama tamu kaf ta mutanen Gombe, sai a raba kuma daidai wa daidai. Kaga daga nan an tashi wani fa kenan, wani ya tashi kenan, ko ba a sake yin haka ba ya tashi. To ya za mu kwatanta kan bayan Allah da sahabbai? Ga sunna ɗayan rak daga cikin sunnonin da sahabbai suka sunnanta, ƙaya ɗayan rak, an kasa ɗabbaka ta a Kano, an kasa ɗabbaka ta a Gombe da Bauchi da Kaduna da ƙasashenmu na musulmi. Har yanzu wannan tun daga kan sahabbai, ni ban karanta a tarihi wanda ya kuma aiki da wannan sunnar ba. To ya za ka ce ka kamo sahabbai ko daidai kake da sahabbai? Ga wata sunna ƙwaya ɗaya, ko da abokinka ku yi, ba zato ba tsammani ka ce nawa ne a jiyunka, nawa ne a juna, mu haɗa mu raba. Domin wani idan ya san za a haɗa za a raba, sai ya raba kuɗin ka jiya rabe. Abu da gaskiya ɗan uwa, da saboda haka manzon Allah ya ji labarin wannan abin da suke yi, sai ya ce fahim minni wa ana minhum, fahim minni wa ana minhum, su sun zama ni, ni na zama su. An ce kaɗan annabi ya taɓa faɗan wannan ga mutane, yace maka fahum minni wa ana minhum, saboda annabi da yi wannan labarin yace sun zama ni na zama su. Dama abinda annabi yake so a umma ta koma kenan. To wannan shi ake kira musawat, daidai ta dan uwanka da kanka. Akwai kisa da aka rawaito cewa wani sahabi yana jin yunwa, yana sha'awa, sai wani ya dafa kan akuya ya sha romo, sai aka kawo masa ya bude tururin nan na tashi, sai ce kai me ya makoci na yafi sha'awan wannan, sai ya rufe ce a kai masa. Da aka kai makocin shi ma ya bude tururin ya daki hancinsa, sai ce kai wannan ya fi ni bukata, shiga nan makota ka kai masa. Aka dinga yawo da kan ragon nan, sai da aka je gida tara ya dawo wa wanda ya bayar, kowa yana jin dan uwansa ne fi bukata, sai dawo kan wanda ya bayar, sannan ya ce to tunda ya zagaya ya zagayo ina ma rabona ne ko sai an tafi. To yanzu ka duba, ba za a kawo fiyawata guda biyar ku shida ne a gurin, kaga ɗaya ba zai samu ba, to ka lura da kawai da zai kokawa za ka ga ai da kokawa da wasofo. Wannan ɗabi'ar in mu cire ta daga rayuwarmu ba, to ba za mu taɓa ci gaba ba. Wasofo ɗin nan da za a ce a yi wasofo, haka ji almajin yana ɓille ko fashi ko wawa, ko a zauna a ci tare shi ne mafi sauƙi, ka yi ɓille ko a yi maka fashi ko a yi maka wawa. Ɓille ba ka san ɓillawa? Ai kullum shi ne ka samu abin baraka kaɗan gutsuro kaɗan ba mutum, shi ne ɓille. Ko a yi maka fashi, ma'ana a ƙwace maka tuwon da ka samu, ko kuma a daka maka wawa. To wawa a gidan biki, wawa a wajen taro, wawa a wajen rabon kuɗi, wawa ita take ta bunmu. Sai ka ga wawa ta bi mutum har ofis ɗinsa. To in mutum ya je can sama babban wawa yake yi. Ko da aka daga nan sai ka ga an daka wawa a kan giran ɗin jiha ko na ƙasa ko na al'umma, sai a wawashe kuɗin wasu ƴan kaɗan su rabe su bar miliyoyi a cikin wahala. Kaga wannan wawa ɗin sai mun cire ta daga ranmu, cewa ba wai in wawashe ko ka wawashe ko in ɗebe ko ka ɗebe shi ne alheri ba, a'a kowa isamu shi ne alheri. Ba ko mutum ɗaya ya mugun kuɗi ko suna cikin mugun talauci ba, domin mugun kuɗi ba a iya kashe su gaba ɗaya. Yanzu kana da biliyan ɗaya miliyan dubu, idan za ka kashe miliyan ɗaya duk wata, sai ka yi wata dubu za su ƙare. Nawa ne wata dubu? Shekara 83 da wata 4. To ko mai mutum zai ci duk wata na miliyan ɗaya, kenan kullum 30,000 da kusan 3, kullum 30,000 da 3 ne za ka ci na kullum. In kana cin 30,000 da 3 kullum, sashe ka shekara 83 da wata 4. To ragowar mai amfani su, saboda haka mugun kuɗi da mugun talauci shi yake kawo rashin zaman lafiya. In wasu kai mugun kuɗi suka yi, wasu ka ba wasu a cikin mugun talauci, ba laifi wani ya fuɓi wani kuɗi, amma a ce wasu sun bushe ƙarar, wasu kuma sun tara maƙudan kuɗi na rashin hankali, to wannan ba alheri ba ne a cikin al'umma. Saboda haka wannan shi ne mataki na biyu. Mataki na uku, martabatul ithar, ka fifita ɗan uwanka a kan abinka, ka fifita ɗan uwanka. Imam Ahmad ya rawaito wata kissa, an je yaki, sai aka ji masa sahabbai guda uku rauni, kowa raunin dab yake da mutuwa. Da kai idan mutum yana dab da mutuwa, ga kura, ga haki, ga zafi, yana bukatar dan ruwa ya sha don ya samu relief. To da aka zo da ruwan, an kwanta da su uku, sai aka zo wa na farko, an yi haka za a bashi, sai ji na kusa da shi yana cewa alma ni ma ruwa, sai haka da bakinsa, ba zai iya magana ba saboda raɗaɗi, sai ya nuna wancan shi ya rufe bakinsa don ka a bashi. Sai aka je kan na biyu, shi ma na biyun an tallafo kansa ana ƙoƙarin bashi ruwan, sai ya ji na gabansa shi ma yana kira ruwa, shi ma sai ya rufe bakinsa ya nuna wancan. An tafi kan na ƙarshen, an ɗauko shi ana ƙoƙarin bashi, sai aka tarar ya cika. Aka dawo kan na biyun da gudu, shi ma ya cika. Aka dawo kan na uku, shi ma ya cika. Su ukun haka suka tafi lahira ba wanda ya sha ruwa a inda suke buƙatar ruwan ke. Haka annabi ya yarda ko Imam al-Bukhari da Muslim su rawaito, yace a je gidansa, mutane suna ga Allah ko mai arziki ne, riƙewa ne baya yi. Kun san arziki a wajen Larabawa shine ka bayar, suna shigowa suna fita, ba suna shigowa suna zaunawa ba. Idan suna shigowa suna zauna sunanka mai kuɗi, idan suna shigowa suna fita sunanka mawadaci. Mawadaci shine ya wadata shi ta ungo. Mai kuɗi ko shine wanda yake son kuɗin su taru su tsoro ruwa. Allazi jama'a malan wa addadahu, wanda ya tara ya tara yake kirgawa, baya ci baya sha baya alheri baya zakka baya kyautata wa kowa. Saboda haka gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kullun a cikin kuɗi yake. Amma kun san dalili, ba a riƙewa mai sallama. Idan kai sallama gidan annabi kace ban ci ba, to ba za a ce wancan na suto din a bar shi ba. In dai kai sallama sai a buɗe suto, to shi yasa annabi zai tara abinci na shekara amma ba zai fara ba. So da duk wanda ya jima ina za shi gidan annabi, nan da kadai zaka ce allazi wahidin, ba za a ce koma ba, sai a ce miko. Nana Aisha tace mun yanka rago, amma wannan ya shigo a yankan masa karfata, wannan ya shigo a yankan masa tsoka, sai ragon ya kare kaf abinda ya rage mana saura karfata daya, duk ragon ya fita waje. Da annabi ya shigo sallallahu alaihi wasallam yace ina ragon mu, tace ya rasulullahi duk an raba wa mutane saura karfata, yace Allahu akbar, muna da cikakken rago a lahira mara karfata. Nana wanda ya fita wajen shine namu na lahira, wanda muka ci a gidan shine zamu kafiyar a masai. To shi abinda ka ba jama'a shi ka aji, abinda kai alheri da shi shine wadata, shine arziki. Sai da aka sahabbai da aka duba gidan annabi babu abincin duya kare, sai aka ce to a tafi gidan sahabbai. Sai wani sahabi ya zo yace shi a bashi shi. Kuma abin mamaki, wajen karɓar bako din sai da kokawa, yayi kokawa ya fuje bakon ya tafi da shi. Yana zuwa ya je samu matarsa, shine Abu Tarha da Ummu Sulaimin. Sai tace ai gidan yau babu ma abincin da ni kaina zan ci, kai kanka zaka ci. Abin da ya rige mana abin da zamu dafa wa ƴaƴanmu. Sai tace to ƴaƴan baba za su ci ba, domin na zo da bako kuma bakon annabi ne. Yanzu ki je ki kwantar da yaran ki dinga girgiza su habbaci ya dauke su, mu bawa baban su, mu mu hakura su ma su hakura. Sai da aka je aka kwantar da yara aka ta girgiza su bacci ya dauke su. Sai ce to mu shirya plan, domin bakon nan in ya gaban ci ba miki ci ba zai kargu, cewa ba mu ci ba shi ma ba zai ci ba. Ya za mu plan din? Yace idan kika zo da abincin muna zaune da shi, ki kunna fitila. In kika zo da abincin kika ajiye, sai ki bi ta gefen fitilar, sai ki sa kafa kamar ba ki gani ba, sai ki ture ta, tunda irin fitilar da a ci balbalce. In kika ture ta ta fadi za ta mutu, sai ki ce za ki je ki kunno mu fara. Idan kika tafi sai ki zamanki, ni kuma zan yi masa bismillah a cikin duhu. Sai da haka, tunda dama hannu da baki babu saɓani ko a duhu ko a haske. Sai da haka bako zai ci abincinsa. Suka yi wannan dabara, yara sun yi bacci, mai gida bai ci ba, uwar gida bata ci ba, ƴaƴan gida ba su ci ba, baƙon ne kawai ya ci ya ƙoshi. Ashe wannan filan da suka yi kan baƙo ya gane cewa su ba su ci ba, Allah ta'ala ya ga duk abin da aka yi. Kuma a daren ya ba annabi labari, sun fito sallar asuba, sai kawai manzo Allah ya tarar wannan sahabin ya ce ajiba rabbukum mimma sana'atumul laila, Allah ya yi mamakin abin da kuka yi jiya. Sannan sai jama'a suke cewa me suka yi jiya, ma'ana ba wanda ya san me aka jiya, har shi baƙon ma bai san me aka jiya ba. Sai a lokacin ake tambaya me ya faru jiya, aka ce ai jiya a gidansa bai ci ba shi, matarsa bata ci ba, ƴaƴan gidan basu ci ba, baƙon su kawai suka haƙura suka bawa. Yanzu ya mu da irin wannan, ai ko da ka yi ƙarfin hali ka ba baƙon, aƙalla ka gaya masa don ya ƙara yaba ma, ka ce baƙo ka san ko abin da ya faru jiya, ai jiya a gidan nan kai kaɗai ka ci abinci, amma ni da ƴaƴana da matata da yunwa muka kwana, aƙalla don shi ma ya rubuci ƙistar ya je ya gaya wasu cewa ka masa abin arziki. Abin arzikin ma a ɓoye aka yi shi. Kun san akwai abin arzikin da za a yi maka kai baka ma san an maka ba, sai dai Allah da aka yi maka saboda shi ne zai sani. To wannan sahabbai sun kai wannan matsayin. to kun ga shi manyan mutane ne. Sa'ad bin Rabi al-Ansari, Abdurrahman bin Auf ya sauka a gidansa, sai ce ya kai bakon annabi, bakona dan uwana kuma a musulunci, gidana zan raba biyu in baka rabi, rumfata zan kasa ta biyu ka daure biyu daure biyu, mata na biyu ne, akwai amarya akwai uwar gida, za su leko ta taga ko ce ta haka ba fuskar ta ce bismillah ba ko ce take zuwa ciki, in ka nuna uwar gida ko amarya ni kuma sai ce na sake ki, in ka gama idda sai ka aura sannan ka zo cikin gidan kuma ku zauna. Inna lillahi yanzu sai mutum ya saki mata ma ka aura ba sai ka ci ko shiga gidan ka dashi kuka ji na cewa dan ma wulakanci wai mata ta yi aura ba ma take aura ba wallahi matar da ka saki ya aura aka yi sai na cewa mata ta ma ya aura dan mare to kai da ka saki ba ta so dan wani aura mai matsala kuma wanda ya aure mata kama ya rufa maka asiri ya taimake ka ko ya aure mata ka da ganta tana tambade dai a hanya ce yayi mata bana cefa ko yanzu kani ya saki mata sai ranta ya gani yana so sai ban ya aure ko aboki ya saki matarsa wani abokin sai gani yana so ya aure ko kanin babanka ko kanin babanka ya saki matarsa kai kana so ka aura tunda ya halatta babanka ne kadai a duniya in ya saki mace mai ba ta ba ka aura ba amma wani kanin da danka da babanka su ne kadai jikanka kafanka sauransu amma duk wani mutanen duniya duk wanda ya saki mace za ka aura sai dai kai tsoron rigima kai ya fata ma baki ko yanzu wannan darashin kunya in yi ita ci mace kuma ya aura ka ji mara kunya su tsarare ba ba wa saki kai ba inda ka saki ba wannan sai ko mai matsala ciki to shine Allah ta'ala ya ce wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim suna fifita ƴan uwansu akan su walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata wa man yuqashuha nafsihi wanda ya saba wa rowa da kauro da kankamo da ke cikin ransa fa ulaika humul muflihuna waɗannan sune masu rabauta domin shuhu kai wa kanka rowa kai baka ci ba wani bai ci ba wato ce shuhu shine ka hana komai ita kuma rowa shine zaka iya ba wasu balaka ba wasu ko ka dan gutsuwa wasu dan kadan akwai bambanci da aka yi bayanai dogo tsakanin bambanci tsakanin shuhu da bukhulu wanne ne yafi zurfi amma dai Abdullahi dan Mas'ud ya tabbatar mana shuhu yafi tsanani domin shi shuhu akwai zalunci ma a ciki bai kai kanka baka ci ba iyalanka ba su ci ba matarka ba su ci ba shi yasa ihin da ta siffanta mijinta rajulun shahihun shahih min ash-shur ma'ana shi bai ci ba bai ba iyalansa sun ci ba amma akwai wanda zaka ga shi ya ci ya sha ya wadata ƴaƴansa ma sun ci sun sha sun wadata matansa iyayensa amma kai ne da baka da alaka da shi kai ba zaka ci ka sha ba to kaga wannan akalla bai wa kansa ruwa da iyalansa ba wasu yawa to shi ko shuku ga dukiyar amma shi ma yunwa yake ji ga dukiyar amma riga jikinsa ko takalminsa ka ba za ka goge da ita ba ga dukiyar gidan da yake zaune ko kiwon karnuka ba za a ciki ba matansa a rame ƴaƴansa a bushe shi kuma ya wani mamatse da shi ya tsuke ya wani yi tamoji tamoji da shi saboda tsabar azabtar da kai to wannan dukiyar ba ta da amfani to Allah ya ce wanda ya saba wa rowar da ke ransa ya hakura ya bayar saboda Allah fa ulaika irin waɗannan mutane humul muslihuna sune masu rabauta sai Allah ya ce wallazina ja'u har yanzu akwai rabon waɗanda suka zo min ba'dihim bayan sahabbai tabi'ai har zuwa kanmu kenan yaquluna amma fa masu cewa ba masu zagin sahabbai ba yaquluna suna cewa rabbana ghafir lana Allah kayi mana gafara saboda ita roƙon gafara ka fara da kanka in dai zaka roki gafara fara da kanka in zaka wa wani suka ce rabbana ghafir lana Allah kai mana gafara kun ga annabi Nuhu ne yace rabbi ghafir li wal walidai ko rabbi ghafir li yace rabbi ghafir li wal walidai wa liman dakhala baita annabi yace rabbana ghafir lana rabbana ghafir lana ربكم والوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربكم والوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب saboda kunga mutun ya fara da kansa anan to shine Allah ta'ala yake suna cewa Allah kai mana gafara wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman kuma kai gafara ga ƴan uwanmu wanda suka rigaye mu da yin imani muke koyi da su wala taj'al fi qulubina ghillan kada ka sanya kulli da mugun nufi da kyashi a cikin zukatanmu lil ladina amanu ga ƴan uwanmu da suka yi imani rabbana ya Allah mahaliccinmu innaka ra'ufun kai mai tausayi ne rahimin mai jin kai ne Allah kai gafara gare mu da ƴan uwan waɗanda suka yi imani kada ka sanya mugun nufi da kulli a cikin zukatanmu wannan shine irin addu'a da sahabbai suke wa ƴan uwansu na'am
alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين
بين الله سبحانه وتعالى ياي بياني أكن مكوما جنيما فيئو ياكما اي يبو دي كراري دي جنجنا دي من ينسى حبي نمك دي نمدينة sai Allah kuma da waɗanda suka biyo bayan su da imani da kyakkyawan addu'a da kyakkyawan kudiri game da magabawatan su na ƙwarai sai Allah ya ce alam tara ilal ladina nafaqu kin baka yi duba ba zuwa ga waɗanda suka yi munafunci sune Abdullahi bin Ubay da mutanansa da kungiyarsa da jama'arsa da jam'iyyarsa nafaqu sun yi munafunci yaquluna suna faɗa li ikhwanihim alladina kafaru ga ƴan uwansu waɗanda suka kafirta min ahlul kitabi daga cikin waɗanda aka ba littafi sune yahudi da nasara amma anan ana nufin yahudin da min nabir la in ukhrijtum suka ce lalle idan aka fitar da ku daga madina suna zuga su la nakhrujanna ma'akum saboda soyayya da kaunar da ke tsakaninmu da fahimtar juna lalle za mu fita tare da ku wala nuti'u fikum ahadan abada ko ba za mu bi kowa ba a cikin lamarinku har abada duk wanda ya taba ku ba za mu masa biyayya ba, in aka ce za a ci mutuncin ku ko za a taba ku ko za a kore ku, wa in qutiltum, kuma idan aka yake ku ko aka yi fada da ku, lanansurannakum, wallahi za mu taimake ku. Ka munafiki akwai cika baki, wallahi yashhadu, Allah ya shedar ya tabbatar, innahum lakazibuna, lalle su makaryata ne, ba za su fita tare da su din ba, kuma ba za su taimake su don an yake su din kamar yadda ya faru. La in ukhruju, Allah ya rantsa yace lalle idan aka fitar da su banu Nadir, la yakhrujuna ma'ahum, ba za su fita tare da su ba. Kuma abinda Allah ya rantsa akan shi ya faru, ba munafiki ko daya da ya fita saboda an kori banu Nadir. Wala in qutilu, in aka yake su ma, la yansurunahum, ba za su taimake su ba. Kamar da aka zo aka kewaye katangar su har kwana shida, babu munafiki ko ɗaya da yace yana tare da su. Wala in nasaruhum, Allah ya ce in ma sun taimake su din, layyallunnal adbara, za su bada baya su gudu, su wato su bar su cikin rigima. Sun malayin saruna, sannan duk su biyun ba za a taimake su ba, don ba su kan tafarki na gaskiya. Allah ta'ala ce la antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah, lalle ku mu'minai ku ne mafi tsananin sa firgici a cikin zukatansu fiye ma da Allah. Wato yadda suke jin tsoron ku, suke razana da ku, suke shayin ku, suke shakka ku, to ba ka jin tsoron Allah haka. Ku da ku ci gaba da firgita makiya Allah. Ashaddu alladhina ma'ahu ashaddu 'alal kuffari ruhama'u bainahum, zalika bi annahum, Allah ya ce wannan ya faru gare su ne saboda su kaumun wasu irin mutane ne, la yafqahuna, da ba su da fahimta, ba su fahimta komai saboda kwakwalwar su ta toshe. La yuqatilunakum jami'a, Allah ya ce ba za su yake ku ba gaba daya saboda su ma a tsakanin su ba su da hadin kai. Illa fi quran muhassanatin, sai a cikin wata alƙarya wacce aka yi mata ganuwa, aka yi mata katanga, sai ta bayan wato sun shiga bayan wani abu. Aw min wara'i jidr, ko ta bayan katanga, in kaga sun yi fada da ku sun akwai wani tsari a tsakanin ku, amma ba za su fito ai gaba da gaba yadda mu'minai suke yi ba, saboda wanda aka kashe a bangaren mu'minai aljanna zashi, wanda aka kashe a bangaren su wuta zashi. Idan aka sai sun yi ta neman maraba makoya, inda abinda zai kare su bullet proof, wane ne sai sun yi ta kuya a bayan abubuwa saboda tsoron mutuwa, kasu sheka lahira. To Allah ya ce ba za su iya yaki da ku ba sai suna cikin wani gari wanda aka yi masa ganuwa, ko kuma ta bayan judo. Akwai qira'an da tazo daga Ibn Kathir da Abu Amr cewa min wara'i jidar, haka malam Nafi da malam Ibn Amir da malam Asim da malam Hamza da malam Kisa'i sun karanta judo da dammud dali, haka nan malam Abubakar Siddiq da malam Ibn Abi Ulba ya karanta illa min wara'i jadar bi fathil jim wa dal, haka nan malam Umar bin Khattab ya karanta da Muawiya da Asim al-Jahdari illa min wara'i jadar bi fathil bi sukun jadr, haka nan Ali bin Abi Talib da malam Abu Abdurrahman al-Sulami da malam Ikramatu da malam Hasan da malam Ibn Sirin da malam Ya'mur sun karanta judur, wato bi jadar ko judur ko jidar ko judur ko jadar, duk an karanta wannan wato aya da shi. Ba'athuhum bainahum shadidun, Allah ya ce adawar da ke tsakanin su mai tsanani ce, su kansu ba su da hadin kai, domin duk abin da ba a gina shi dan Allah ba, to baya dorewa ko baya tabbata. Wato kiyayyar da ke tsakanin su su ma mai tsanani ce, ko kuma wato in a bayan katanga ne za su ta cika baki, suna nuna su yakin su mai tsanani ne, amma an yi gaba da gaba kuma sai su razana. Fahasabuhum jami'an, Allah ce kana daukan su kamar a hada suke guri guda, da su Yahudawan da su munafikan sai ka dauka guri guda suke. Amma Allah ce wa qulubuhum shatta, wato zukatansu daban-daban suke, saboda kowa da bukatar sa, bukata ce ta hada su. Kamar da yanzu kasashen kafirai suke cewa su ba su da abokin dindindin, ba su da makiyin dindindin, amma suna da bukata ta dindindin. Ba ka yau ka iya zama abokin su, gobe ka iya zama makiyin su. In dai bukata za ta biya, za su amfani da kai su biya bukatar su wurgar da kai. Haka suka dinga wa shugabannin kasashen musulmi, a yi amfani da mutum ya yaki musulunci, idan ya gama yaki da musulunci shi kuma ya zo a faɗe shi ko a mai juyin mulki ko a buge shi akan titi a kwakkwaɓa masa mari. Amma duk shugabannin nan na da ƴan lelan Amerika ne na kasashen Laraba, amma suka shi an fi so su a gaba, an cira wancan, an kori wancan, an rarraki wancan, wancan ya gudu, wancan ya shiga ta ƙarƙashin five zai gudu an kama shi, wancan ya hau jirgi ma ya je kasar suka ce ba zai sauka ba, kamar na Tunisia, kamar na Libya, kamar na duka waɗannan shugabai da su Laraban da su ne ɗan lelan su, amma da ta ƙorori su ba a san su, sai suka zara hannun su ka ce ba wai su dama shi yasa ka sai Allah da manzonsa, Allah ne kadai ba zai jiya ma baya ba, amma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba zai jiya maka baya ba, ka so Allah da manzonsa, amma in zaka so wani kafiri ko ka goya wani kafiri baya saboda kana tsoron kada wani abu ya kare maka na duniya, wannan kafirin ba shi da amana kowaye wataran sai ya ci amanar ka ya raba ka da ƴan uwanka su ce maka alƙunuti suna tsine ma albarka shi kuma can ya fatattako ka, kuma dole an ka nufi ko a ina ne gawarka nan za a kawo cikin musulmi ai mata wanka a sa mata likafani a ce liman ya shige gaba, sai ya kamata limaman su yi zuciya duk wanda ya ci amanar musulunci da musulmin an kawo gasu a ce a mai kudu da ita can a kai wa arnan da ya goya ba sai su mata sallah su binne shi a taku makabartar, tunda mu baya kaunar ƴan uwansa musulmi, baya taimakon mu, baya san mu, baya san ƙasar mu, baya san yankin mu, baya san alkhairi ya same mu, sai ga wata za a kawo mana a ce mu mata sallah, an ki ai mata sallah, saboda haka duk masu goyon bayan kafirai suna goya musu baya su san abin da zai faru kenan, nan gaba za mu fara fatawa duk wanda ya cuce mu ya cuci addinin musulunci ba za mu masa komai ba, amma za mu bashi da Allah, amma fa in ya mutu gawarsa ba za mu mata sallah ba, za mu ce za a yi fatawa duk wanda ya zo sallah shi ma Allah ire masa albarka, da ka ga mutum daga nan zai gane kuransa gani, to shi ne Allah ta'ala ya ce tahsabuhum jami'an kuna daukan su a hade wa qulubuhum shatta zalika bi annahum qaumun la yaqilun, Allah ya ce mutane ne da ba su da hankali, wannan zamu tsaya sai mu tashi kamar sallin lazina min qablihim, abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada, inda muka kure Allah ya yafe mana. Ga sakonni da muka samu daga mutane daban-daban wanda suka kawo gudunmawa, akwai a tamfa turmi 5 shadda yadi 25 alqur'ani guda 5 daga wani dan uwa fi sabilillahi ayi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa, shadda yadi 35 a tamfa turmi 10 daga wata yar uwa a bawa marayu da waɗanda suka musulunta fi sabilillah ayi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta, 12 daga Aishatu Hassan na wata na tsawon shekara 1 ayi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta Allah ya biya mata, a tamfa turmi 1 daga wani bawan Allah ayi masa addu'a, 2500 daga ƴan sahun gaba bangaren kudu a ta asusun marayu ayi masa addu'a, ina kenan nan ta ada suna nan suka tsallako nan, da saboda haka kun ji ko Allah muku albarka ya baku bukatunku na duniya da lahira, ku kuma an jinkirta addu'a ku sai wani lokaci, 700 daga wani bawan Allah a sa asusun marayu ayi masa addu'a Allah ya masa bukatunsa, 500 shi ma daga wani yace a sa asusun marayu shi ma ayi masa addu'a Allah ya masa bukatunsa, wanda yace mallam dan uwan mu ne ya fita raba katin aurensa yau sama da wata 2 babu labarinsa, sai da haka muke roƙon addu'a Allah ya tsare shi duk inda yake ya kuma dawo mana da shi lafiya, to Allah ya dawo da shi lafiya, Allah kuma ya sa katin da yake raba hadin a zuwa daura auren. 1000 daga wani dan uwa yace matarsa tana gadon haihuwa kuma yana ya samu damar sai ta farali ko ya samu ne ya samu damar sai ta farali wato za shi haji a taya shi da addu'a ko matarsa ta haihu lafiya, to Allah ya sa ta haihu lafiya, kai kuma Allah ya sa ka je haji ka da lafiya. Akwai marasa lafiya a gida da asibitoci da suka rubuto a yi musu addu'a Allah ya ba su lafiya, akwai masu bukatar mallakar gidaje na kansu suna gidajen haya da kunci da tsanani Allah ya yalwata musu ta hanyar ba su gidajen kansu, akwai masu bukatar buɗi a harkokin kasuwancin su Allah ya buɗa musu, akwai masu bukatar cin jarabawa daban-daban Allah ya ba su, akwai masu bukatar maza da matan aure na gari Allah ya ba su, akwai masu bukatar addu'a Allah ya shirye musu da ƴaƴansu, akwai masu bukatar samun aikin yi Allah ya ba su, akwai masu bukatar addu'a Allah ya yaye musu kuncin da suke ciki, to duk wanda ya rubuto masu bukatun nan duk muna tawassali bi asma'illahi ta'ala husna wa sifatihi al'ula, duk wani suna da in an kira Allah da shi yake amsawa, in an roki bukata da shi yana biya, wanda muka sani da wanda ba mu sani ba mun yi tawassali da shi, Allah ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi, ya tsare mu daga dukkan abin ki. Allah ya daukaka musulunci da musulmi, Allah ya kaskanta kafirci da kafirai, Allah ya taimake masu taimakon addini. Allahumma izzal islam wal muslimin wa zilla shirka wal mushrikin wa damir a'da'aka a'da' ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa ibadaka as-salihin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat wa tabi' baynana wa baynahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.